Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sada Sudani,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 21 ga watan Yunin shekarar 2017, a wannan ranar muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan jiya ranar tunawa da 'yan gudun hijira. Shin me ke jawo wannan matsalar ne?
Fitina ba ta da amfani ba a san inda za ta tsaya ba, sannan kuma kusancewa ba su san yaki ba, ba su ganta ba, ba su ga yaki ba, saboda haka zaman lafiya da ciki, saboda haka in ma akwai bambancin ra'ayi da sauransu, akwai tsare-tsaren da aka yi na demokrasiya, da kuma akwai wakilai da za a je a zauna a tattauna, ba sai an daga murya sai a yi zage-zage ba ne.
To Dr. Diko kenan akan maganar abin da ke haifar da 'yan gudun hijira da kuma yanda wasu ke wasu 'yan tsakale-tsakale don ba su san yadda abin yakan kasance ba. Wani bawan Allah ya tattauna da mu shi ma game da matsalar bakin haure masu kwarara Turai.
A yau a kitchen din namu dan abin sha zamu yi dan lemu ne na na'ana'a da lemun tsami. To ita wannan na'ana'a dai kamar yadda kowa ya sani, mutane da yawa suna amfani da ita wajen shan shayi ko maganin mura da sauransu. To a yau na'ana'a tamu idan muka samu zamu wanke ta.
Girkin da za a ji kenan bayan mun tattauna da wancan bawan Allah da zai gaya mana me ake ciki game da 'yan gudun hijira, mun samu tuntuɓar na'ura ne to saboda haka. Amma kafin mu je nan din,
za mu tattauna da Dr. Khalifa Dikwa akan wannan batu, sai kuma amsoshin tambayar da muka muku.
To sai kuma yanzu mu je ga amsoshin tambayar da kuka ba mu amsar da muka yi muku cewa shin me kuke kallon wannan lamari ne na 'yan gudun hijira.
Sakon farko daga Aliyu Usman Taka Lafiya ya ce yau da gobe da zarar ana hukunta masu daukar doka da hannunsu, za a iya bankwana da ire-iren waɗannan bala'o'in da ke janyo mana tarin 'yan gudun hijira ƙasashenmu.
Sai Hamza Zubairu ya ce assalamu alaikum yau da gobe. A gani na sai dai hukuma ta samo hanyar hukunta masu haddasa fitinar, su kuma malaman addini su dage wajen wayar da kan mutane kan rashin amfanin tada fitina da kuma sakamakon duk wanda yake tada ta.
Tiku dan Yarbawa Barbarejo, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce fatara da talauci su ne suke haifar da mutuwar zuciyar matasa, daga nan sai su fada miyagun kungiyoyin da ke tada zaune tsaye, don haka mafita kawai shine a samarwa matasa aikin yi.
Sai Abba Honest ya ce shugabanni su zama adalai, shine babban tsaron da zai kawo zaman lafiya a kowace al'umma. Idan akwai tsaro da adalci, ba abin da zai sa wani ya bar muhallinsa da sunan gudun hijira. Allah ya kara mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya baki daya.
Dauda Idris dan Karai-karai yace yau da gobe mafita ga wannan al'umma shine malamai su rika wayar da kan jama'a birni da ƙauye, sannan hukuma ta rika sanya ido idan an ji wani sabon fatawa wanda zai sa matasa daukan makami tun kafin su yi yawa, sai a kama su kafin su jawo masifa da barin muhalli ga al'umma.
Sai Buba Mai Gora Gashuwa ya ce adalcin shugabanni ne kadai zai sa jama'a su daina barin muhallinsu. Yara sun gama makarantu ba aiki, an kasa cikawa talakawa alƙawari, ga bakin ciki idan wani tallafi ya zo daga gwamnati, ga son kai wajen mora demokradiyya.
Sai Baba Kana Alhaji Isa da Masak ya ce to yau da gobe mu da yake mun ɗanɗana kudar mu wajen hijira, a gaskiya babu abin da ya kai hijira rashin daɗi, sabili ga haka muna fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu da ma duniya gaba ɗaya, domin zaman lafiya ya fi zama dan sarki.
Sai Maryam Aminu Kano mai da garko tace yau da gobe addu'a ita ce maganin duk wata masifa da ta bullo fadin duniya. Saura Amsar Naji daga gare ku. Nagode a tashi lafiya.
Sai Megas Walda Dambam yace salam yau da gobe. Hakika wannan matsala ta inda ya kamata a magance ta shine a rika yi wa yara tarbiya ta gari ta inda ba za su taso su zama illa ga al'umma ba a tashi lafiya.
Sai Hafizu Balarabe Gusauri yace babban magana. Ai magance irin wannan masifar dole sai da hadin kan gwamnati domin kuwa sau da yawa wata masifar dole barin gidaje shine mafita. Kira na dai ga al'umma shine duk wata kafa ta san kawo zaman lafiya da muka san ta mi kokari mu kullata a cikin al'umma. Dan karin hadin kai shine zaman lafiya mai dorewa.
Sai Jamilu Muhammad Gwaram yace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakan zai faru ne idan har mahukunta sun gyara al'amarin su. Wato ba ƴan gudun hijira ba, har waɗanda ke zaune a muhallin su na fama da takaicin rayuwa, wanda hakan kan jefa mutane aikata abin da bai dace ba. Dan haka ya kamata shugabannin mu su tausayawa mutane abubuwa su sassauto. Allah ka hada mu da shugabanni na gari kuma gyara zuciyar marasa san ci gaban talakawa.
Sai Nura Sani Rijau Radiologist yace salam yau da gobe. Kamata yayi shugabanni su samar ma al'umma ayyukan yi wanda za su hana musu barin hallan su zuwa wani waje inda ma za ka ga har ana musu wulakanci tare da fadakar da su daga malamai akan illar ta'addanci da kuma alfanun zaman lafiya. Ta haka ne kawai za a magance wannan matsala. Ku tashi lafiya tashar talakawan Afrika.
Sai Sanusi Abdulkadir yace Allah ne kadai ke iya magance matsalar, sai kuma hakuri da juna wanda hakan ma na iya taimakawa domin kawo karshen matsalar.
Sai Comrade Bala Usman Karasuwa yace ya kamata jama'a su fahimci muhimmancin zaman lafiya da zaman tare a tsakanin su. Sanan shugabanni da jami'an tsaro su sauke nauyin da ke kansu. Hakan zai taimaka wajen magance tashi-tashin hankula tsakanin al'umma.
Sai Muleka shafin mu na Twitter @AliBalaOne yace yau da gobe idan ana so a magance wannan mai sauki ne kawai ayi adalci cikin ayyuka a kauda kabilanci da bangaranci.
Sai Albukola _ Sani yace mu sa gaskiya da tsoron Allah da kyautata mu juna kawai shine mafita.
Sai Adam Jumba Madara yace salam yau da gobe. Sai kowa yayi koyi muhimmancin zama da jama'a lami lafiya domin ta haka ne za a magance wannan matsalar da ta addabi kasashen mu.
Sai daga ƙarshe Abubakar Salifu yace VOA Hausa, ni a gani na ya kamata gwamnatocin mu na kasashen Afrika su tashi tsaye domin nema wa matasan kasashen ayyukan yi.
To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni.
In ba manta ba a makon da ya gabata mun ce in wannan rana ta yi zamu ci gaba da tattauna akan magana aikin haji. To wanda muka faro hira da shi shugaban hukumar mun Dr. wannan shi Alhaji Obama na mun tattauna da shi wancan satin. To wannan karan fa gaskiya na buga waya banga amsa ba ko ya tafi ina ne ko ita kafi ne shi ba ko ko ya tafi ban sani ba gaskiya kuma na masa text banga sako ba ya bada ansa. Saboda haka bari mu mai uzuri in ya waiwaye mu zamu sake rawaya tare da shi.
Haka Usman, wannan ranar da aka yi na ranar ran gudun hijira yanzu an ce kimanin mutane miliyan 65 ne rikici ya daidaita su to me
suka fantsama
suka fantsama
to Maryam ni kulle ina son in ji Maryam da Usman me bambancin ƴan gudun hijira da bakin haure
kware ku akwai bambanci Maryam
mene shi su ƴan gudun hijira wanda su ne rikici ya haddasa musu barin kasa ba kuma maganar koma ka kamar rikicin Syria inda miliyan 11 ba daman komawa to ku kuma bakin haure kan
ba ga haure shine duk zasu zo su tafi su je su gaman tiranin su sai su koma gida suna iya koma gida
an ce shekarar ta gabata mutane ɗan Najeriya 600,000 suka kama hanya zuwa
su kuma in sun yi nasara akin ga su suna da gida saboda haka su suka
amma ba a ce mutane 20,027 sun mutu
to kin ga ko an yi badabarai kenan to sai mu ce Allah ubangiji ya kyauta ya kuma takaita duka al'amari
ga dai wani bawan Allah akan wannan batun na kuraren turai.
Assalamu alaikum, ina muku fatan alheri video ya Hausa. Hakikanin gaskiya sunana Abdulaziz Hassan dan Najeriya dan jihar Kano suna ungonmu ni ɗan ƙaramin hukumar Gwale ne gadan ƙaya amma a halin yanzu ina Libya garin Misrata na hau Facebook ne na ga kun ba da lambar waya kan mutum ya faɗi ra'ayin shi game da tafiye-tafiye da yawanci galibi samari suke hukumance matasa. Hakikanin gaskiya VOA Hausa lokacin da nake gida ina yawan jin labaran VOA Hausa, kuna yawan ba da rahoto akan matasa wanda suke tafiye-tafiye daga ƙasashen Afirka zuwa Libya. Ina yawan sauraron wannan abubuwa magana ta gaskiya ne na biyo hanyar nan na ganin da al'amuran suke ciki amma abun ba zai musu nutsuwa gaskiya. Haƙiƙanin gaskiya na marin wallahi ba abinda za mu ce face kawai Ubangiji Allah ya kare mu Allah ya tsare mu Allah ya gani mu gida mu dai mawalami ne haurawa mu je ko'ina iyakacin mu nan mun zo mu nemi abinda muka samu mu koma gida. Amma wallahi matasa suna halaka, matasa suna mutuwa, matasa ba abinda baya samu al'ummar akan wannan hanyar daga Niger zuwa Libya, daga Libya masu tsallaka zuwa Italy. Ga su nan muna ganin su galibi maza da mata da ƙananan yara, amma wasu kuma da shawara suna haƙura, wasu kuma ba su haƙura, su burin su kawai tsallaka wannan ruwan, wasu kuma sun ma yi yunkurin tsallakawa an kamo su kuma ƙarshe su samu a fito su da girin yare su ƙara yunkurin komawa, wasu ta sanayi haka suke rasa rayukansu. Haƙiƙanin gaskiya akwai aiki ja a gaban shugabanninmu, aiki ma ba ɗan ƙarfi ba. Yanzu haka wannan ƙasar da muke cikinmu, idan mun taɓa zuwa wannan ƙasar ba wannan shine zuwa na farko, amma gaskiya magana ta gaskiya domin Allah zama cikin wannan ƙasar a halin da ake ciki yanzu ba ƙaramin haɗari ba ne ba, saboda me su kansu ƙasar ba kwanciyar hankali balantana, kuma mu da muke baƙi kira kawai da zama muke so a ƙara wayar da shugabanninmu su yi ƙoƙarin samar da matasa aikin yi, a samu mutane aikin yi. Misali kamar ni, ina da sana'ata, na iya sana'a, ni maɗinki ne kusan ma mahaifina aikin ɗinki yake, mahaifina ya yi fice a harkar ɗinki, amma sakamakon yau mun tsinci kanmu cikin yanayin babu, dole da sa na ba iyalina na tsallo ko na bai wannan ƙasar, ban taɓa zuwa wata ƙasa na ba iyalina ba, amma dole da kama ni wannan karan na tsallo ko na ba iyalina, yau gashi na sha fiye da shekara ɗaya da wata kusan biyu ina wannan ƙasar. Mi sanin gudun alburu iyalina, saboda na shiga cikin takura ina bukata kuma na da shi da kawai ne ƴaƴana, ko ba komi a wannan zamanin ka ba ƴaƴanka ilimi mai amfani ka ba su tarbiya wanda za su yi alfahari da kai. An kai ragaman da sun je na buɗe shagon ma ba abin da nake samu, kuma ga ina da kayan aiki, ina da kayan sana'a, amma ba kuɗi hannun mutane. Al'umma sun je cikin shiga cikin kuncin rayuwa, duk da cewa ni fa ba fa ina kushe wai shugabancin jagoranmu ba Buhari wani ba, sam aiki ma zuwa ya gaji wannan halin da muke ciki, ya yi kokari ma da iya ma ya dakile yawan kisan kan da ake ta yi. Gaskiya ko ta wannan bangaren ma ni na jinjina ne alhamdulillah, amma gaskiya mu rasa shugabanni tun farkon al'amari, rasa shugabanni sun kaje mu kuma ba wai iyawu ba, duk Afirka gaba ɗaya mu da shugabanni. Wallahi wannan kasar Libya babu ɗan kasar da babu shi a Afirka, kaf Afirka ina muku wannan jama'a. In ma za a rasa ya irin su Angola ko South Africa su ne kawai nake tunani, amma wallahi babu ɗan ƙasar da babu, akwai ɗan Ethiopia, akwai Eritrea, akwai ɗan Kenya, kai wallahi in zan faɗa muku abubuwan da idan abubuwan da muke gani da idanmu na irin yaran da ake tsallakowa da su, mata 'yan shekara 13, 14, 15 zo su yi karuwanci ta sa tara kuɗin tsallaka su daga Turai. Allah ya yawa da su. Ya dai kuma ce ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Yanzu ga tattaunawar da Khalifa Diko da Usman akan wannan batu na kwararar bakin haure da dalilansu.
Gaskiya ne yawanci ba natural ba ne, sama da kai gaba da nuna jawa 95 mutum ne ya yi na ɗaya, wato fitintunun da ake yi a ƙasashen namu. Turai da yanzu take kuka take kururuwa kan cewa yanzu matsalar ta shafe ta da sauransu, ita ma tana cikin ita Ummul Kaba'is ita ce ma tushen abin, domin in ba a fitar ba a tayar da wata fitina a wasu ƙasashe, kungiyoyin da suke sa mutane su yi cada abubuwan sabbi wanda ba su tashi da addini ba, ba su tashi da al'adun kasan ba. Sannan kuma akwai lokacin da za ka ga har akido na cikin addini da sauransu, duk waɗannan bayanan sirrin nan gaba ɗaya sun fita, ma'adinai nasu da arzikin nasu da suke, idan suka rusa za su ɗaura wanda zai musu soko-soko irin mijin hajjarin nan a daura shi a kan kujera, su kuma su tura kamfanukan nasu su diba arzikin kasan. Saboda haka a cikin ukun nan idan ka hada dama a tunanin nasu duk fitinan nan za su tsaya a kasashen Larabawa ne ko za su tsaya a kasashen Afirka. Na kasashen Larabawa za ka kara daya akan cewa duk kasashen da suke kusa da wargiyantu don kasar Isra'ila a rona nasu domin ita ta zona ta mika kafa
na Afrika kuma dama a zona din da a dora abinda muke so za a yi ba za a ba su dama su mega tunda suna da arziki a kasa abin ne idan kale su zauna lafiya su kafitar da abubuwan nasu mu ne turawan ne za mu je bara a wajen su ko kuma mu je alakoro to wadannan abubuwan suka zo na suka kirgulo su suka yi sannan kuma yanzu ya koma musu kururuwan da muke a cikin gudun hijira ya koma kansu wato dara ta ci gida ko mafitan ita ce muddin ba su koma suka warwarar da abin da suka yi a baya aka bar kasashen duniya din lafiya kuma su janya hannayen nasu inda makamin da suke ba kungiyoyi na ta'addanci su yi suna buya a bayan addini da kuma kabilanci da sauransu kowa ya sani su ne a bayan suna magana tsaya abu da za su fada kuma a bayan fage wani abu daban ne
kungiyoyi na addini da na ta'addanci irin wannan duka da sauransu me zaka ce
ka san dama shetani yana zai nema yayi gaba da mai ilimi ne amma su zabin da suke yi a zabi yara ko kuma wanda ilimin nasu bai nisa ba suna da zafin kai a basu tallafi na karatu a je a saka musu wannan akida ta banza wanda ko kuma ba wani addinin da ya yarda akan a kashe mutane kuma wadannan yaran nan zasu gansu su ja ko zasu ja ayan Qur'ani gaba daya zaka san cewa ayan da take cikin Ma'ida wato Allah bai yarda a kashe rai daya ba kuma duk duniya ta rushe kamar an kashe duk duniya a kashe mumini daya rai daya Allah ya hana amma suna da wannan akida tamkar jaraba ke wato shaytan din na ainihi in kace bismillah guduwa zai yi amma shaytan nan mutum fa in kace bismillah ma zai zo ba
sai karasa maka ba sai karasa
maka dariya saboda haka akida ke wanda aka sa kuma hada da abubuwan da ba a gane hada da juwa kan mutum da wadanda akwai safe-safen da ake yi kuma idan an juwa kai ta maganin nasara ko kuma safi babu mafita sai abinda hali yayi saboda haka ana juwa kokoluwan ta yi abinda duk addini ya hana gaba daya ne ya kasance kai da ilimin ka musulmi zaka sha mamaki ka gane kuma a ce musu wai idan suka yi kisa suka yi barna za su sai aljanna to kakar su ne ta gina aljanna sai aka ce mutane kuma su je su shiga ai bai to akida ce ta banza dama ita ce za a daura ta lokacin da ake fama da talauci na daya kamar masifan da take tashi na har talauci ma yawancin ta kirkiran ta ake yi domin inda ake samu misali teku da sauransu irin na tabkunan namu sai aje na irin na lecture misali aje a binne a tayar da dam da sauransu ruwa bar su zo kuma ba a yi noma ma a samu mutane zaman kashe wando sai a can kuma idan talauci ya yi katutu ilimi kuwa ba zai je ba malamin makaranta zai yarda yaje ya koyar a wajen don nesa domin babu hanya in ma yana wajen ya yarda za su yi mara kore shi tunda abinci suke samu ba za su share su kore sannan kuma babu biya sannan babu ilimi da talauci sannan kuma idan aka mika musu abu za su yi sabbi duk wanda ya ba su ya mika musu hannu sai sannan kuma a ba su maganin za a yi aiki mai kyau kayan aiki daga farawa su ɗaya tunduma aka shiga kokoluwan ta lalace
to bayan wannan to bari tunda mun taba me ya inda kowa yake da tashi matsalar bari mu je ga magana yanzu matsalar da 'yan gudun hijira din suke ciki kamar yanzu kwanan nan an samu rahotannin da ke nuna cewa an samu matsala da maganar Dabino da Saudiya ta aiko domin taimaka 'yan gudun hijira din wanda shi ma an yi yamma da shi din ba san ina yin fa butukun ana ta bincike me zaka ce akan wannan baka taimaka ba amma kuma ka zo ka cinye wanda aka ce a taimaka
ka gare wadannan abubuwa tabara ko ina aka samu iri wannan masifa ba za a rasa mutanen da za su yi lubba a ciki manafinci ko ina ko a zamanin sahabbai ma akwai waɗannan abubuwa ba yawa gare su ba, amma abun da ya dace da hukuma ta yi ai wannan hukuma ba ta yi wannan abun bai fi karfin ta bane. To dora mutane amintattu babu siyasa a ciki, a daura mutane har da jami'an tsaro waɗanda za a ba su wannan aikin nan ya kasance shi abinda ba sa ma bukatan shi, shi ya ishe su gidansu lafiya. Jami'an tsaro ana biyan su daidai, sannan kuma a sananta doka duk wanda aka samu da wannan abun ga abinda zai yi, ba inda za a je kotu a dawo ba ne. In ma bulala ne za a yi mar baban wani ma a yi mar bulala.
Yayi kaza.
Ai so da biyu uku za ka ji labari. Saboda haka akwai kungiyoyin da yanzu sun je Maiduguri bayan an samu rage karfin wannan masifan nan, suka kama hayan duk manyan gidajen Maiduguri nan masu sada sun kame ba na shekara ɗaya biyu ba fa. Wasu har na shekara biyar. Kuma kungiyoyin wasan yawanci ba a san yadda za su yi ayyukansu ba. Saboda haka mutum yana iya cewa da walakin anya babu wata kullalliya a baya ba a san wannan abun ya kare. Sai ma abun dubawa ne. Saboda haka ina gani kamar sai an hada da gwamnatin tarayya da kuma na ta jiha, sannan kuma amintattun mutane, ina ce duk shugabanni na arewa gaba daya misali kar ba su bar wannan abun ya kasance matsalar arewa masa gabas kawai. Ina so ya kasance matsalar su ce, domin idan ba a kwantar da wannan ya kare gaba daya zai iya taso ta wani fanni. Duk inda aka yi yaki aka yi ta asa karshenta a baya za a rusa al'adan wajen, kwayoyi za su shiga a wajen, karuwanci zai yawaita, duk fasadi da dama ainihin fitinan da ake yi ta bayan fage ta turawa suna yi idan suna bi ainihin guraren da suke da al'ada ta kari, suna rike da addini da al'adunsu da sauransu. Idan aka yi wannan abin ya faru daga baya sai wannan abin ya bi baya kar ya sake samu alama matarikin na tanada. Idan za a yi la'akari da sauran kasashe wanda suke da tarihi Sham da sauransu, ka san a tarihi ka ga akwai Masar ya yanzu take da Sham, irin Syria da Iraq da sauransu, duka yake ne yanzu gaba da idan ka je Afghanistan da sauransu za ka sha mamaki da abubuwa na da kayan tarihi na lokaci annabawa da sauransu, gaba da yanzu abun ya zama tarihi. To irinsa ne abinda zai biyo baya yana iya kasance ba alamar addini ba ne, aka sine gaba daya ga kwaya da rashin da'a da kuma tashin hankali ga yawan makamai wanda abinda bai kai ba za a je wani ya bindiga kaza an yi mai kamar da irin faruwa kasashen Turai da sauransu. To waɗannan abubuwa in ba a yi hankali ba ko an dakatar da na Boko Haram ma akwai yana iya abinda zai yi biyo baya ba nan da nan zai kare ba, saboda haka sai an tashi sosai.
Me za ka ce a matsayin akwai kowane ƙabila a Najeriya matashi wanda kila ka koyar da ɗaya daga cikin wannan ƙabilar, me za ka ce musu gaba ɗaya a kalma ɗaya ko biyu don ganin cewa ba su haifar da ƴan gudun hijira ba ƙari wanda muke da su sun ishe mu haka ma?
Ina ishe musu fitina ba ta da amfani, ba a san inda za ta tsaya ba, sannan kuma ku san cewa ba su san yaki ba, ba su ganta ba, ba su ga yaki ba. Saboda haka zaman lafiya ta fi, saboda haka in ma akwai bambancin ra'ayi da sauransu, akwai tsare-tsaren da aka yi na demokrasiya da kuma akwai wakilai da za a je a zauna a tattauna, ba sai an daga murya sai a yi zage-zage ba ne. Kananan maganganu da zage-zage su suke jawo fitina. Fitina ta tashi kuma shetan ya dan koli ya ki riba, dama abun da ake bukatan kenan. Idan Najeriya ta wargaje wato kasar Afirka ta yamma gaba daya wannan abun zai shafe ta.
An samu matsala.
Bukatan shetan na mutum
ta biya.
Akalla ne za a ce ga abun da za a je a samu a yi sace-sace a arzikin nasu. Saboda haka ina gani kowa ya tawa-tawa a samarin unguwansu. Saboda haka ina gani laifinmu ne idan muka kyale yaranmu suna kullum suka musamman ma laifin manyan siyasa gannonin nasu da wakilin nasu duk abubuwan da misali ake tuhuma kaza kaza da suke fada su bincike su tambayi gannonin nasu anya kudaden nan ina suka sulala ina dalilin da za a soke sai daga shugaban kasa ko kuma a ce arewa ko a ce kuma kasar Yarbawa ko kuma kasar Ibo da sauransu hai akwai wanda ya dace su fuskance su suke daga abubuwan da muka gani kamar ba a yi mana adalci ba shin kun yi zabe sannan ba a baku masai ba ko kuma kun yi zabe an hana ku ai ba a yi abinda Bature yana cewa ai ba za ka ci alkakin ka kuma sannan kuma ka sake waiwaye
ka ce kuma wai da saura bayan ka cinye mun gode sosai Farfesa Dika a sharuwa lafiya
amin kuma ku shara lafiya
to muna godiya
to yanzu kuma ga kwalamar Ramadan
wayo Allah tuwo tuwo namuro namuro namuro
assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa Sadiya Abdalla ke magana daga nan Katsina. A yau a kitchen din namu dan abin sha zamu. Zamu yi dan lemu ne na na'ana da lemun tsami. To ita wannan na'ana dai kamar yadda kowa ya sani mutane da yawa suna amfani da ita wajen shan shayi ko maganin mura da sauransu. To a yau na'ana tamu idan muka samu zamu wanke ta. In aka wanke na'ana nan sosai aka cire saboda kasa da ke tattare jikinta haka sannan sai uwar gida ta zo ta tsitsige wannan na'ana in ta tsitsige ta sai ta raba ta biyu ta samu na'ana'an mai yawa saboda kusan wannan lemon gaba ɗayan shi kan na'ana'a ne idan ta tsige wannan na'ana'a ta wanke ta tsige ta raba biyu rabin za ta aje shi gefe ɗaya rabi kuma sai ta samu ruwan zafi idan ta tafasa ruwan zafi ya tafasa yana tafasa sai ta zuba ruwan zafin a cikin wannan na'ana'a da ta raba biyu rabin sai ta sa mata wannan ruwan zafin amma kada ta sanya ruwan zafin yayi yawa sosai a cikin shi sai ta sa sai ta rufe ta ajiye ko ta bar shi kudi har ya sha iska idan ya sha iska sannan sai ta dauko wannan na'ana'a wadda ta rage rabin nan sai ta hada tare da wannan na'ana'a ta sanya a cikin injin din markadanta ta markade idan ta markade sannan sai ta tace a wata roba ko a dan bokiti ko a jog ma ko ma a ina ne in ta tace wannan na'ana'a a nan ciki sannan tana iya sanya sukari ba da yawa ba daidai dandananta sannan sai ta kawo lemun tsami ta matsa a ciki lemun tsami tana iya samun wani guda ɗaya ko guda biyu ta aje shi daban ta matsa wani daga ciki ya danganta ga yanda take son tsamin sannan shi wannan lemun tsami da ta aje daban za ta yanka shi gida hudu sannan sai ta jefa a ciki shi ba matsa shi za ta yi ba yanda yake haka za ta jefa shi a ciki sai ta kawo abin nan dinta ta kawo ginger ta wato abin nan sai ta yanka fere wannan abin nan ta citta ta ginger nan ta in ta fere ta danya ake so in ta fere sannan sai ta yanyanka ta sai ta jefa cikin wannan hadi da ta yi na wannan na'ana'a tare da wannan lemun tsami ta yanyanka ta jefa sannan sai ta kawo ganyen lemun tsami dan ganyen ta samu a tsinko mata shi in kuma tana da shi icce shi a gidanta duk daya in ba ta da shi samu a tsinko mata ko ɗan guda uku ne ko hudu ta zo ta wanke su tas shi ma ta jefa a cikin wannan roba da ta zuba wannan na'ana'a a ciki sai uwar gida ta dauki abinta ta maida a cikin gidan kankara cikin fridge ta ajiye har ya dau sanyi idan an tashi bude baki sai uwar gida ta dauko wannan kanshin nan zai rika bugun hancin ta makamin ta sha sannan kuma mai mura ko abin nan din zai dan gyara makogoro kamin komai tun daga na'ana a ciki da kanshi ga wannan jinjan nan da aka sa da wannan lemun tsamin da aka jefa shi tare da bawon shi a ciki duk yana bada kanshin abu sosai yana da wani sinadari nashi to shikenan sai uwar gida ai bude baki da wannan lemo wassalamu alaikum wa rahmatullah
nan shayi an sha wallahi malai to sai kan amada da
Maryam Bashir Bugaji
sai kuma wanda ta bada umarnin shirin wato Saida Hamdin sai engineer Munir Mr. Vasco Valerich da Ibrahim Jarwai da yake da mu da kuwa Facebook live ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke ci Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya Shirin su BOA ba sai
amurka yau ta